بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mana barka da wannan lokaci a wannan yammaci na ranar Asabar, wanda shine 4 ga watan October 2025, daga wannan birni mai albarka na Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, mun saurari jawabai daga malaminmu, Malam Shaibu, Imamu da'awa, Allah ya saka mishi da alkhairi. Za mu yi jawabai da suka shafi abinda muka fuskanta a yanzu insha Allah. Yanzu mun fito, mun kama hanya zuwa miƙati. Miƙati shine wajen da ake ɗaukan haramar umara. Wannan miƙatin da zamu je daga cikin albarkarsa shine miƙatin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗauki haramar umararsa da aikin hajjinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin haji guda ɗaya a rayuwarsa, bayan dawowarsa Madina kenan, amma ya yi umara har guda 4. A nan wannan wurin da ake ce Mazul Hulaifa, wanda muka fuskanta nan da kilomita 3, a nan ya ɗauki haramarsa. Haka ake kiran wajen da suna Zul Hulaifa. Hulaifa sunan wata ciyawa ne da ake samu a wajen mai kaya. Daga baya an dawo ana ce ma wajen Abiyaru Ali. Abin da ake nufi da Abiyaru Ali shine rijiyoyi, a saurara, rijiyoyi da wani mutum mai suna Ali ibn Dinar, wanda a lokacin shugaban ƙasa ne na ƙasar Darfur, wato kamar ka ce Sudan kenan a yanzu. Wannan kamar shekara an ce a wajejen ƙarni na 19 na miladiya, ya zo aikin haji, ya zo sai ya tarar da wannan miƙati, ya zama kharban, ba a amfani da shi, ya lalace, ba a amfani da shi. Da ya tambaya sai aka ce mishi, ai ga abin da yake faruwa, babu kayan buƙata ne a wajen, babu ruwa, ba banɗaki, ba masallaci. Shine ya je ya kawo kuɗi, aka yi waɗannan ayyuka, aka gyara wurin, aka yi rijiyoyi, aka yi masallaci, aka yi abubuwan da su ba mutane dai raha idan an zo amfani da shi. To daga nan shine ake ce musu Abiyaru Ali. Wannan shine gaskiyar zance game da ma'anar wajen. To amma dai gara mu dinga kiran shi da asalin sunan shi da aka san shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Zul Hulaifa. Idan mun je wajen, abinda ake so a yi, ɗaya ne daga cikin rukunan umara guda 3. Umara tana da rukuni guda 3: ɗaukan harama, tawafi da sa'ayi. To yanzu zamu yi rukuni na farko, shine zamu shiga banɗaki, mu cire kayanmu ɗinkakku, mu yi wanka irin wankan da ake yi na Juma'a ko na tsarki ko makamancinsa. Sannan mu sanya ihrami. Shi ihrami shine tufafi fari wanda ya kama da likafani, wanda babu ɗinki a jikinsa, baya kewaye jiki, kuma ba ɗinka shi da zare da allura ba. Shi kowane namiji zai sa. Ba a sa singileti, ba a sa ɗan dress ko pants, ba a saka gajeren wando, ba a saka shoti. Haka za ka yi zikidir haihuwar da aka kawo ka duniya. Wannan ya cikin mataki na farko, nuna maka cewa kai ba kowa bane face bawa a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Kuma wannan siffar ita ce siffar ka, ba ka rufe siffa in ba wannan ba. To bayan an yi wannan shiga, idan aka fito kuma za mu shiga masallacin, ya daga cikin mustahabi a yi nafila raka'a 2 a masallacin shi Zul Hulaifa ɗin, wannan mustahabi. Sannan sai mu dawo mu hau abin hawanmu. Malamai sun yi saɓani game da yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla niyya, shi lokacin da yake ɗora ihraminsa ko ko lokacin da ya hau abin hawansa. Amma dai ya tabbata a tarihance cewa sanda abin hawan ya fara motsawa, Nabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya ce labbaika allahumma umratan. To abin da zamu faɗa kenan, labbaika allahumma umratan, wato ya furta karara cewa ya Ubangiji na amsa kiran ka, zan je umara. Wani kira kenan? Kiran da Allah ya ce wa Nabi Ibrahim, wa azzim fil nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'a lahum. Allah ya ce wa Nabi Ibrahim, ka kirayi mutane zuwa ga ziyarar wannan ɗaki, za su zo daga kowane lungu mai nisa. Sai Annabi Ibrahim ya ce, ya Allah, yanzu in na kira su, ya za a yi su ji muryata duk duniya ne ina nan Makka? Annabi ya ce, Allah ya ce, muzalla ba mu labari sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce Annabi Ibrahim, kai dai na ce ka yi kiran, ni zan isar da saƙon zuwa ga mutane. Saboda haka Allah ya isar da saƙon, kowa ya wayi gari, kamar yadda Annabi Ibrahim ya yi addu'a, cewa waja'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi, Allah ya sanya zakatun mutane suna kaunar garin Makka. To da haka wannan shine labbaika allahumma umratan, ya Allah mun ansa kiranka zuwa umara. Dukkanin mu abinda zamu fada kenan. To daga zaran mun yi wannan labbaika allahumma umratan, akwai abubuwa da suka haramta ga mai umara yayi su. Daga ciki akwai banda saka turare a jikin suturarka, duk da yake zaka iya sakawa a jikin jikinka sanda kai wankan, amma daga nan ba za a saka a jikin suturar ba. Banda yanke farci, banda aske gashi, banda mu'amala ta aure, tun daga neman aure ko ɗaura aure ko yin alaka aure da matar aure, kai ko da magana ta soyayya ba a so kai matar kan kwana tare da ita a daidai wannan lokaci. Kuma ko a can Najeriya bai halasta wani ya nema maka aure ko ka nema ma wani aure ko ka wakilci wani a ɗaurin aure ko a ɗaura maka aure ba, har sai an sauke umarar. Sannan har ila yau ya haramta diyin wani abu na ɓarna, fala rafasa wala fusuka, dama can haramun ne, to yanzu kuma haramcin ya ƙaru. Za mu yi tafiya tsawon kilomita 420 kafin mu shiga garin Makka. To ana so tun daga nan miƙati mu kama labbaika allahumma labbaika ba ji ba gani, kan jiki kan ƙarfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mafi albarka cikin aikin hajji shine wanda aka ɗaga murya, a ɗaga murya ɗin nan da labbaika allahumma, to yana nuna ƙarin albarka a cikin aikin hajjin ka ko umara. Sannan kuma wanda aka zubar da jini idan aikin hajji ne kenan, shine as-sajju wal ajju, ɗaga murya wajen labbaika allahumma da kuma zubar da jinin hadaya. Idan mutum ya gaji babu laifi yayi bacci, babu laifi yayi shiru, babu laifi ya dan sarara ko ya ci abinci. Wannan shine abin da zamu yi a Zulhulaifa idan mun je yanzu. Ina ƙara jaddada mana kamar yadda Malam ya ambata mana cewa wannan tafiya ta ibada ce, da aka koda yaushe mu dinga sabunta niyyarmu cewa bautar Allah zamu yi ba yawon bude ido bane, ba yawon ainihin ganin gari bane. Duk da yake akwai liyashhadu manafi'a lahum, wanda yana biyo baya shine ganin gari din ko yin wani kasuwanci ko yin wata mu'amala ko sauraron darussa, amma dai wannan shine asali yanzu shi za a yi. Idan mun je waɗanda ba su da ihrami, an riga an lissafa su, su Malam Bello da Malam Salim za su je da su wurin masu sayar da ihrami, sai a saya musu ihrami. Wanda suke kananan yara za a samu su masu siyarwan za su iya tsaga musu, ana tsagawa yadda zai yi abin nan dinshi. In Allah ya so zan gwada mana yadda ake ɗaurawa musamman ga maza. Yan uwanmu mata, iyayenmu mata, su ba sai sun saka ihrami irin namu ba, za su yi ihrami ne da sutura irin ta ƙiyama ce, wadda take suturta jiki, babu kwalliya, babu kuma bayyana al'aura. Sannan su mata ba za su yi ba su cire kayansu na ciki ba, wato za ta iya barin underwear ɗinta kamar abin da ya shafi brazier ko panties ko makamancin haka, za ta yi ci gaba da amfani da shi. Sannan kuma ta saka kayanta a sama hijabi ko jalbabi ko makamancinsa. Sannan idan akwai wata ke da larura na abin nan, wato jini na ƴa mace, to ita idan an je Makka ba za ta yi ɗawafi ba har sai ta yi tsarki. Don haka mu san wannan, dan ɗawafi da sallah hukuncinsa ɗaya. Idan an ta yi tsarki za ta zama cikin ihraminta, in ta yi tsarki sai ta gaya mana, sai a kai ta inda ta ɗauko harama, shine Masjidu Aisha, ta dawo ta sauke umaranta. Har ta gama tsarki tana nan a cikin ihrami, ba za ta yi duk wata mu'amala ba wadda aka hana har sai ta yi wannan tsarkin. Wannan shine rukuni na farko na ainihin umara da zami. Umara tana da lada mai yawa kamar yadda muka yi ta ambata, babu laifi mu ambaci wasu hadisai ɗaya ko biyu da suka shafi ladan umara. A cikin hadisin al-Imamu Ibn Majah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ghazi fi sabilillahi wal hajj wal mu'tamir, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wafdullahi, da mai zuwa jihadi, da mai zuwa aikin hajji, da mai zuwa umara, duka waɗannan guda uku annabi yace tawaga Allah ne, jama'a Allah ne. Annabi yace da'ahum, Allah ya kiraye su, fa'ajabu, sun ansa masa, wa sa'alu, su kuma duk roƙon da suka yi masa fa'ajabu, fa'aqahu, shi kuma zai ba su. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi na al-Imam Tirmidhi da yake cewa ainihin wato kubu bayan aikin haji da umara tabi'u bainal hajj wal umra fa innahuma yanfiyanil faqara waz dhunuba kama yanfin narul khabatha ku yawaita yin aikin haji ku yi umara aikin haji ku tayin su Nabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda su waɗannan ibadojin guda biyu suna kawar da talauci kuma suna kawar da zunubi kaga suna amfani a duniya da lahira ke zunubi a lahira talauci a duniya bala'o'i guda biyu bala'in duniya babu kamar talauci bala'in lahira babu kamar zunubi waɗannan guda biyun ana samun Allah ya kawar maka da su sakamakon yin aikin haji da umara Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda wuta take wato gasa karfe ta cire mai datti sannan a cikin hadisin Bukhari da Muslim musamman riwaya Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umra da aikin haji sun shiga cikin junansa haka saboda haka umra wani sashi ne na aikin haji koda mutum bai samu ya aikin haji bai dan yayin umra zai samu lada mai yawa kamar yadda mai aikin haji yake samu insha Allah ko kwatan kwasa haka akwai dai hadisi da yawa waɗannan sun isa a wannan mataki a gaba zamu ji wasu insha Allah saboda haka yanzu muna fuskantar gab muke da shiga wannan wuri da ake ce Mazul Hulaifa wanda dama wajen harami ne kun ga wani abu nan dan wani gini gayi nan wata alama ko yanzu wannan alama ita ce alama harami daga mun fita nan yanzu mun fita wurin da yake da tsananin samun laran nan da tsananin samun zanibi gashi nan Nihayatul Haram dama kuma ita Zul Hulaifa tana wajen harami ga ta nan muna ganin ta a wannan kwazazzaban yanzu zai yi laffa zai yi wato U-turn sai mu gamu a cikin wannan wuri da ake cewa Zul Hulaifa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki ihramin sa za ku ga wasu mutocin suna fitowa daga wurin suke fitowa alhamdulillah wanda yake da tambaya babu laifi za a yi tambayoyi kuma kamar yadda muka sani muna tare da yan uwa jagorori da malaman mu da masu kula da mu wanda insha Allah tare da mu waɗannan ayyuka da su muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu Allah ya sa kuma mu sauke umaran mu lami lafiya wa alaikum salam wa salam gaskiya ne wannan wurin da zamu tsaya shine Zul Hulaifa gaskiya ne Alhaji lalle zamu sauri mai marmarar mu yi abin da zamu kun ga shi wannan direba sai da aka yi da takaddama da shi akan cewa in dai muka wuce awa daya sai an kara mai wani kudi na musamman ga yi nan wurin kuna kallon shi ta daman mu da nan zamu juya mu shiga wajen saboda haka da an je sharp sharp akwai bandakuna isassu zamu yi meeting point irin yadda muka saba cewa ga inda zamu hadu kuma kowa ya kalli inda aka aje motar saboda kun ga motoci ne da yawa karka zo koda ba a ganka wani meeting point din bai zama an ganka a kusa da motar zamu yi meeting point inda zamu shiga maza da wanda mata za su shiga da zaran an fito karfe na agogon nan yanzu yawa ina nufin mu ga in lokacin sallar asar yayi kawai to gara mi sallar asar domin tana fara dawo musabi ne karfe biyu to shikenan ba za ni sallar asar ba za su zo daya ne dole shi zai daya ne. Na'am. Wanda ya riga